haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako zamu ka muku maimakin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwaliyayi da wani gogaggen yan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin yan jarida da jami'an tsaro
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikin sa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakanin sa da mahukunta duk kasar da babu yan jarida babu cigaba kullun nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku a inda yake cewa kasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki amma inji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yadawa bane a tafiya irin ta sanan kowane irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi yasa su kodo shi a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yanda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiya duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga dan jarida zaka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damtsa masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masa nasa matsugunnan a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da
abu
sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin dan ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙƙi na fada albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida
gafarai shiryarwa ta mai wazana zan wadan jarida gafarai shiryarwa ta mai wazana zan wadan jarida gafarai shiryarwa ta mai wazana zan wadan jarida da wa'azi wadansu suke horo na su ko ta hanyar
to da zakai maganar dokoki da kaidodi wanda suke wa wato jan ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutsana su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu dokokin namu ne wata kila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a mas aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanane da dokoki
kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics akwai dokoki akwai sharuɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma zaka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga yan jarida su ma akwai ethics din da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations din da ake gani na kare dokokin nan illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani din zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro yake rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu dan jarida yake rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya dauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikin sa to kaga dai nan dan juma da dan juman da dai yana nan kware da gaske
idan yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura
abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira synergy wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullun abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasarmu nan Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na mu'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba al'umma bane, abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakinka.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashirin Muhammad Bashir, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Sunana Khalid Adamu, Bilbiso Local Government. Bakin gurgudu dai mai girma gwamnatin jihar Katsina Ratsunar Balaji Aminu Bello Masari yana iyakar bakin kokarin shi. Yanzu baganan da ake akwai sojoji da aka kawo a nan fuskar local government kuma sun fara shiga dazuzzukan nan. Abu lokaci ɗaya zai iya faruwa, amma gyaran abin zaka ga sai a hankali.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a sabon shiri na tsakan wuriya. Yau za mu kawo muku ci gaban muhawara da muke yi game da rashin tsaro da ke ci gaba da addabar yohin arewa maso yammacin Najeriya na Katsina da Zamfara da kuma Sokoto. Daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shine shirin sojojin da aka tura a yohin sun yi amfani wajen murƙushe wannan ta'addanci din, kuma me ya kawo rugujewar kokarin da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari yi na yin sulhu da su wa'annan 'yan ta'adda? Sannan kuma shin mutanen Katsina ma idan ka kasa su kashi biyu, waɗanne ne suka fi jin daɗi ko kuma bare ke bata musu rai? To yanzu zan sake maida ku ga wakilin namu Sani Shabu Mulumfashi ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da bakinsa.
So ta yi magana a game da batun na Zamfara ko san abin nan. Na iya tunawa kwanaki can na yi hira da shi kwamishinan 'yan sanda na can, wato Usman Nagogo, shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. Ya ce daga cikin waɗanda suka bijire suna dawa, su waɗanda tunda aka yi sasanci da su suka tsaya tare da gwamnati suke kamo musu mutane, don akalla na shaida lokacin da aka kamo mutum 12. Sannan bayan haka cikin ƙarshen farkon wannan watan an maido da mutane 36 wanda da taimakon wa'annan suka shiga daji suka kamo daga hannun 'yan uwansu na da wanda suke wannan abubuwa. Shine magana da nayi.
Dala can duka ma sannan kai ma zan maka tambaya. Idan an ce maka Zamfara an yi sulhu ba sauran tashin hankali, wa'annan mutanen da ake kamowa daga dajin Katsina ake kamo su wanda basu ga sulhun ba? To in ko ana kamo su daga dajin Zamfara, wa'anda suka tuba suna kamo wanda basu tuba ba, har ma ana hiddo mutane ana kawai gidan gwamnati kenan sai yanzu bar ba ana banditi. Ina zuwa da Allah afwan, ai kana maganar sauki mu wani gurin da sauki. Sannan maganar da wannan sasu maji gari ke cewa aje a iski aje a sa za ga IDP camp mutum 100 nawa ke da kuɗi no one ba abun mamaki bane. Shekaran jiya da dare akwai kauye nan Jibiya, akwai waɗanda tashin bomb ne ko rusu daga cikin garin Rosu, ba an ta'adda bane. Wannan baban da ake saki a cikin daji, akwai inda ihun tashin bomb ne suke sa suka taso suka gudo suka baro dazuzzukan su suka shigo camps. Akwai inda kuma a tsoro mu ake ba su a ce ai ga barayin nan zuwa. To kuma kana gizo cikin tsoro ya fito tashin hankali. Ina ga maka shekarun jiya da daddare aka kira commissioner fiye da mutum 6000 aka ce kowa ya koma gidajen shi aka ji aka aje ɗan sanda da sojoji daga wuraren inda in ma suna tare a shigo musu ne to an samu su an samu jibiya
an jibiya logan mu
a jibiya ba tsari
jibiya da ba tsari
amma da wasu jiwa gidajen su shekarun jibiya da kuma ga ma gaskiya so the phone abin da ke so ka sai nan gurin shi wannan kamar da shi afuwa malam Salisu muna maganar reality da kai
yawa a san 6000 ba
kuma ina zuwa tsaka ji ina so ka sani malam Salisu ni banda wani ra'ayi sabanin abin da yake shine daidai
a ni ma haka
sannan ina so ka sani kamar yadda kace a hidda in ba din da ka kawo maganar gotin APC 200% bane ba ko dan SA da aka ba su jami'a ba zan kawo maka maganar gotin Zamfara ba sai mu tafi dokar akan abin da ya tattara mun gurin sannan malam Salisu kamar na ga maka da yazo afwan dole shi su abubuwa ana koma kullu shi yanzu ila asali kowanne abin na komawa menene mafarin shi wannan issue da ake ta magana ana cewa APC ta kaza maganar tsaro maganar wani ne abin da nake so ka fahimta shine in da mun yadda cewa jiya bomb na tashi yanzu ba maganar tashin bomb afwan da Allah
da wanda ya sa ma bomb ka mutu
a'a
da wanda ya halaka
wai da haka bai da issue kuma mai da masallaci wannan ba za su waji giri bomb din nan har ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci bomb din nan sama da mutum 500 suka mutu Allah ya matsare mutum da ya ba mu wannan kariyan inda aka ce da ana barna 10 ta koma 3 ko 4 ai sai a gode wa Allah ana karan za a wayi gari wata rana barnan nan babu ita ga baki daya sannan malam Salisu Allah ina zuwa da alafuwan malam minci da zaka bani
to
annabi Salisu wanda yazo sayyidina Umar radiyallahu anhu tashin shi akai a masallaci wanda yazo shi ya tarbe shi bayan ya tafi ruku yazo soke shi fadi mutu wannan ba ta'addanci bane
to ina zo
kuma so ka sani shi ta'addanci ba yau aka fara shi ba kai ina ka ina zo a'a ai ba ina zo a'a abin da yake so
ku daka ta ina zo
wannan da mutum da yawa wai da kace ina zuwa da kace karar hukumomi a wuce takwas an kai sha biyu kana ma so kace kana sirga baki dai rani ba ta'addanci to ni gidan ga shi ta'addanci tarihi gare dogo
to yanzu ka ga
shi kuma magana muna maganar banditry ne kawai kuma muna sa ran da wannan development din da aka samu yanzu tunda maganar ke kai yanzu ne miga shugaban kasar tarihi Najeriya an kawo sojoji isassu cikin dajin nan da na sama da na kasa kuma mu da muke cikin system wanda mu ne ake buga mawuyo ake yana mabaci mun san daga lokacin da sojojin suka zo zuwa yanzu cikin ikon Allah ana samun sauki amma kamar yadda nace shi jikakken sani shine ake sa rai yake magani cikin lokaci
yanzu
wannan mutane sun dade suna abun nan ya dade so barna ce ake yi lokaci kankani in Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi yanzu currently duk maganar wani abu da za a yi idafa ce wannan magana ce muke ta siyasa dan jama'a su halin ake jigi amma babban abin da muke bukata a wannan hidimar da muke ciki yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta zo ku yi addu'a addu'an nan akwai sharɗan amsanta ni in gyara zuciyata in fuskanci Allah in tsaya tsakani da ubangiji in gane menene Allah ta Allah na tuba Allah in gyara kai ka gyara zuciyanka ka fuskanci Allah dan ka ji shine babban maganin wannan matsalai
abinda nake so kaga lokacin da kai yi ba din da muna daidai sashi ne haka Allah ya san san ba zigir barin komo gare ka na san kana son ka dan tsokaci game da abin da yake ne
haka
in kai ka dan tambayar da nake son dora ka dan tsaya ka tukuni shine cewa ana ganin yau kusan kaman sati 8 kenan akalla wata 2 da mai girma shugaban kasa General Buhari ya ce za a turo mutane tabbas ya turo su sun je amma har yanzu ana samun harare dan ko a wancan mako da ya wuce an sami akalla jimlar mutane 19 farko 15 aka kashe sannan aka nemi guda 3 ba sai inda suke zuwa daga baya ma aka ce guda 4 shin menene kuke ganin abin da ya kamata su mahukunta na yanzu da su gwamnati tunda ba jami'a ko kuma da ke gwamnati kawta hanya ne dan magana wannan ba wai na wannan to corona ne to corona bane ana neman a samu maslaha so that waɗanda suke can sama ba su gaggane wannan abubuwa
na'am to gaskiyar magana kayan magana na wanda akwai abin da ya kamata tunda kowa na saurara mu kowa ya mai da martani
haka
a siyasance yayi magana ta cewa wai sun mana aikin da bamu yi ba amma shi ba haka bane ita gwamnati da ma ci gaba ce kashi 80% na mashi hanyoyi an kare su in sun yi wani abu wannan babu laifi da mun hakin mu to gwamnatin PDP ita ta dauki hanya daga mashi har birnin Kuka ka ko duk garuruwan nan na mashi mu kashi 80% nan suke bisa sannan kwalta ta dauki kwalta daga Dankama har Bumbum sannan
a ainihin ta dau wutar lantarki tun daga mashi habbunin kuka suna aiki in ba su ba su aiki ko kuka bata shi to saboda haka mu in sun zo sun yi wani aiki 2017 suka yi shi dan su ci zaben cike gurbin dan majalisar sarayya kuma mu muka ci suka kwace muka ce kotu ta soke muka dawo suka sake kwace muka bari saboda haka wannan ma da aka dan zuba din dan wannan dalilin ne saboda haka mu dawo ga maganar da muke ta tsaro maganar tsaro da aka ce an kawo sojoji da sauransu kuma shi chairman na APC ya magana cewa ai su ba suke da control na sojoji ko ɗan sanda ba da sauran shine ai nake so in dora ai ita ma tana cikin ciwon mu wannan abin da ake cewa ai mu gwamnatin jiha ba mu ke da control na ɗan sanda da soja ba da sauransu da DSS ai in aka turo soja ko ɗan sanda kowa a jihar Katsina to gwamna kasancewa shi chief security officer na jiha to ba zai wuce magana shi ba because a cikin jihar da yake mulki nan zai aiki kuma da shi zai aiki kuma kana fadin irin taimakon da kila gwamnatin jiha take yi musu dan wannan aiki ya tabbata idan babu fahimta aiki ai aikin ma ba zai yi ba sannan gwamnatin nan ta APC ta jihar Katsina ita ce a federal government baki daya ma shugaban kasan dan jihar Katsina ne shin me zai sa a rika rarraba tsakanin waye waye ke bada umarni ko waye bai bada umarni a tsaya a ga an hidda mutanen jihar Katsina cikin matsalar tsaron nan yafi tunanin wake da ikon ba wannan umarni ko mu bari ka ji kila lokaci aka baka kai magana wannan mutane da kake magana ni ba yare da wannan magana da kai ba cewa sai insecurity suka yi magana da kansu kace wai karan bomb ya koro mutane suka zo suka zama yan gudun hijira to me yake sai inda ake jeho bomb kuma me yasa hancin su su mutanen da kake magana su rugo saboda karan bomb a'a wannan ba ko me zaka faɗi yanzu kai ke tantance yan gudun hijira a'a ai akwai hurumunka inda ta kai mun gaba ga jam'iyya da kaza kaza zan yadda amma ka shiga hurumun ni wannan magana ban taba jin tawban da a wannan wajen
ban hurumin magana security
a'a muna da shi muna da gudun wanda zamu iya bada ita ce muke ba ai wannan da kake bani tana da nauyi kwarar gaske
na ce me
saboda in yanzu muka ce faskar muka dauka karan bomb suka ji suka dawo unan wani to kaga mun yau da rikan mu ba mu zatan karan bomb mai koro su sai dai mi su masu zuwa security da me na san kila za su yi magana nan ga za su tantance amma abin da ke magana shine dole sai mun fahimci cewa muna da matsala gwamnati ta yarda domin gwamnati da kake ta magana sulhu gwamna ya hito da kanshi ya yarda amma a makare saboda mu mun fi shekara muna cewa sulhun nan ya kare amma daga baya bari ka ji yo ai sulhun bai yi ba sulhu ya kare kuma gwamnati ta shekara ba ta yarda sulhu ya kare ba ta duk da ruwa cikin duhu sai mutum na kwance gida a ce ai gwamna ya sulhu sai ya ji adda busa wuyan shi
a gaishe ku malamai to jama'a nan muka zo karshen wannan shiri na wannan lokaci muna da shiri ɗaya da ya rage mana da zamu kawo muku shi mako mai zuwa Allah ya kai mu da kuma a cikin wannan shiri din zamu dubi wato zamu taɓa maganar sacewar da aka yi wa sarkan shi gwamnatin jihar Katsina da kuma gajin garin Daura a can kwanakin baya ta yadda abin da yake nuna wato ƙarin taɓarɓarewar tsaro a wannan jiha sannan kuma zamu gwada shin ya aka yi shi tsohon shugaban ƙasa ko ba Katsina Umar Yar'Adua ya samu nasarar kawo sulhu a yankunan Niger Delta amma sha'anin sulhu ya gagari shi Buhari wanda shi ma dai daga Katsina ya fito to a madadin dukkan su bakin namu wato shugabannin jam'iyyun APC da PDP na jihar Katsina da kuma shi wakilin namu Sani Shu'aibu Malumfashi sannan da Garis Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin ni a Jummai Sufan Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC a huta lafiya.
So madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai Sanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.